Manunia. Dala mu dai duk da hukuncin kotun koli kan baiwa kananan hukumomi cikakken ƴancin gasin kai a Nigeria, har yanzu akwai masu yin wani gani-gani.
Mu a matsayin mu na majalisar dattawa, za mu roƙi gwamnoni da su ƴan majalisar jiha su yi wa Allah su yi wa Annabi kar su duba kansu, su yi wa kansu kiyamalaini, su tsaya su ɗau lokacin gammantsin da suke ciki ganin irin kuɗin da ake warewa, me yasa baya faruwa.
Gwamnonin za su ji daɗi a ce kawai shikenan kuɗin su yana hannun shugaban ƙasa, shi zai kashe musu.
Sai dai kuma duk da haka hukuncin kotun kolin ya sa zaburar zuba zaben kananan hukumomin da shugaban majalisar dokokin jihar Jigawa ke cewa a gaskiya jama'a sun riga sun fara sauya tunani.
Al'umma sun fito kaman wani general election, tunda suna shauƙin kananan hukumomi su suka fukuwa kusa da talaka. Na tabbatar in kananan hukumomi suka samu 50% na insecurity zai ragu.
Shi kuwa shugaban kwamitin aikin Haji Ahmed Soke nan tarayyar Najeriya cewa yake sun ɗora sanwar samar da sassaucin sassake sanarin kuɗin aikin hajjin da ya hana wasu maniyyata su kuni.
Kai abubuwan da yake bai zama dole ba a rage magana gidaje ne, maganganun wasu kwangilan da ake ba su wasu abubuwa waɗanda duk bai zama wajibi ba a rage shi domin talaka ya samu sauki.
Waɗannan ba su mun ta muka tattabo cikin tarin muryar da za ku da cikin wannan shiri na Manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin Manuniyan da ke da masoya sansani sansani. Shiri na 191 cikin jerin shirye-shiryen Manuniyan da ke son warware duk wani rudani. Mai yiwuwa kuma kokarin kwakule ramin rudanin ne ya sa majalisar dattijan tarayyar Najeriya ta dage kan cewa ai sai an yi aiki tukuru game da hukuncin kotun koli akan ƴancin kananan hukumomin Najeriya da ke neman barin baya ba zani. Sanata Abdul Ahmad Ningin jihar Bauchi ya ce idan dai har ana son kananan hukumomi su samu cikakken ƴancin gashin kai, to har yanzu dai akwai buƙatar ganin an haɗa kai da gwamnoni.
Mafi yawan wahalhalu da ɗan ƙasa yake fuskanta da shi kansa shugaban lokacin da yake fuskanta shine rashin kuɗi ya je wurin su, kuma a rubuce ga yanda kuɗin suke shiga amma ba a san yanda kuma kuɗin suke fita domin salwantar da su ba. Saboda haka sufurin kwata ce duk abin da tsarin mulki ya nuna kan cewa lokacin gwamnatici gashin kanta a samu zababbu domin a samu a aiwatar wa mutane ayyuka. Saboda haka mu a matsayin mu na majalisar dattawa mun yi imani kan cewa kafin a samu a farfado rayuwa sai an duba baya an ga irin rawar ganin da lokacin gwamnati suka yi a baya, amma kafin nan mutane a basu su zabo mutanen da za su tsida bukatun lokacin gwamnati ta wajen kuɗi ba, saboda ba da kuɗin ka zaka yi ba, da kuɗin mutane ne. Saboda haka
waye ake son ya bar su din?
Akwai alhakin gyaran tsarin mulki, sai muka ce to bari mu yi gyaran tsarin mulki wanda zamu roki gwamnoni da su ƴan majalisar jiha su yi wa Allah su yi wa Annabi kar su duba kansu, su duba gobe, su yi wa kansu kiyamalaini, su tsaya su ɗau lokacin gammantsin da suke ciki wanda cikas ake samu bisa la'akarin da ake ganin irin kuɗin da ake warewa, me yasa baya faruwa. Na ɗaya kenan. Na biyu, a yi la'akari da suwaye ne kuma za a zaɓo su zauna akan kuɗin jama'a domin su yi wa mutane aiki. Wannan abubuwan su ne muka ɗau wajen awa huɗu muke tattaunawa.
Su ma dai masu kishin dawo da martabar kananan hukumomi a Najeriya irin su Hajiya Fatima Abubakar cewa suke ai gangara gangarar gangancin gangan ne ma a cigaba da yi wa kananan hukumomi rauni.
Idan kowace ƙaramar hukuma ta zama kuɗinta na kanta ne ita take da haƙƙinta, ƴan local government ɗin za su iya holding ɗin chairman ɗinsu accountable, za su iya kai buƙatar su ga abin da suke so, ga abin da suke so. Sannan kuma kowace ƙaramar hukuma ai zaki ga akwai wani abu da shine babban matsalarta, wanda kila ɗan asusun gamayya ne, kila wannan ba zai zama abu ne wanda zai ja hankalin ita gwamnatin ba. To amma idan ya kasance ana ba su kuɗin su da kansu kuma asusun su nasu ne, to kinga idan ma ka samu wanda zai almudahana wani ba zai yi ba. So zaki ga a dalilin haka chairman na ƙaramar hukuma zai iya kokari ya kamanta abin da yake faruwa. In kika to duba lokacin sai 1999 din nan ai suna kamantawa gaskiya. Su yanzu misali gwamnonin za su ji dadi a ce kai shikenan kudin su yana hannun shugaban kasa shi zai kashe musu, kuma gaskiya kananan hukumomi sun fi kusa da mutane.
Game da zube ban kwariyar zube zaben kananan hukumomin da ake ta yi a sassan jihohin tarayyar Najeriya kuwa shugaban majalisar dokokin jihar Jigawa Honorable Haruna Aliyu dan Gatin ne ke cewa jama'ar jihar Jigawa sun riga sun karbi zaben kananan hukumomi da kyakkyawan tsammani.
Abun alfahari shine al'umma sun fito kaman wani general election, saboda tunda suna shaukin kananan hukumomi su suka fukuwa kusa da talaka, kuma sun ji Supreme Court verdict cewa kowace za ta yi zaɓe kuma a tura kananan hukumomi kuɗaɗensu domin biyu wanda ya ƙara musu sha'awa don su fito su tabbatar an yi zaɓe.
Amma wannan ya nuna mutane na da shaukin zancen dai autonomy din nan, wato ƴancin kananan hukumomin.
Gaskiya mutane na da shaukin wannan, kuma kamar yadda ka sani mu jihar Jigawa dama ana yi. Akwai tsari da dokoki da majalisa ta yi na irin first line charges, amma an cire wannan gaba ɗaya ke ba su kuɗinsu. A tabbatar cewa an biyo kananan hukumomi rashin kansu, domin na tabbatar in kananan hukumomi suka samu 50% na insecurity zai ragu.
Sai dai kuma duk da haka shugaban jam'iyyar APC da ta lashe zaben kananan hukumomin jihar Jigawan Alhaji Aminu Gumel ya ce zaben kananan hukumomin fa ya bar su da dan wani saɓani.
Dole dai kujera ɗaya ne zai samu, to dole wanda bai samu ya ji ba daɗi ya ga cewa kamar ko ba a masa adalci ba. Amma duk ƴan jam'iyya ne, kamar ne a matsayin cewa mun jam'iyyar APC na jihar Jigawa, kowa mun rungume shi kuma babban su haƙurin a zo a zauna a cikin nan. In ba ka samu a nan ba sai ka samu a can. Shi mulki Allah ne ke ba da shi da wanda ya so a lokacin da ya so. Dole sai an yi haƙuri kuma mun babban su haƙurin, kuma mun ci gaba da ba su haƙuri.
Amma wasu suna ganin kamar wannan zance na zaben kananan hukumomi zai barazana ma haɗin kan jam'iyyarka ta APC misali.
Ba zai insha Allah ba za su samu matsala ba. Dalilin kuwa saboda yawan campaign na bada tsoci da muka yi shiya-shiya, shi kansa ya gaya maka cewar ba za a samu wannan matsala ba. Domin din da muka je zone da muka je aka dawo da wani entertainer wannan zone din, mutane sun fito kusa kwata su, har mutanen da aka bata din ma sun zo an yi tafiyar da su, kuma an yi kunwaci wanda a zagaya a musu alƙawarika, wasu kuma ba su wasu abubuwan da wani ba su samu ba za su samu wannan, da kuma ba su haƙuri kamar na gama gwamnati na da yawa.
Game da aikin hajjin da ake ta fargabar zai iya haura naira miliyan 10 kuwa, shugaban kwamitin aikin hajjin a majalisar wakilan tarayyar Najeriya Honorable Ja'far Muhammad Shatiman Burgune ke cewa za su yi sassake-sassaken samar da sauki ta hanyar tsai da santsini.
Akwai abubuwan da yake an riga an yi nisa, kuma ya kamata a ci gaba da su. Abu ne aiki ne shiri ne na shekara guda, kuma shi ma muna so ya tsaya ya yi aiki da ya kamata ya makasa adalci ya ji tsoron Allah, saboda duk abin da zaka yi a committee na hajj idan baka sa tsoron Allah ba to daga gini.
Da gwamnati ba ta bada tallafi a harkan aikin hajji, a ina abin ya baci?
To babban matsala wanda yake gaskiya daga tattalin arzikin kasa tunan ne abin ya lalace, saboda ba zan manta ba mun je aikin hajji 2005 lokacin na ji kusan naira 25 ake ba mu real naira 20 ma yan kabin gwamnati, to yanzu real din ga kusan 400 da wani abu take kusan 500, saboda dogaro da akai da kudin waje misali irin dala yanzu kudila kusan 1700 da wani abu take. Ba za ka hada ta da lokacin da aka je aikin hajji wanda yake dala kila lokacin ba ta wuce 500 ba ko 100, shekara biyu ma da wuce dala duka ba ta wuce 500 ba zuwa 300 da suka wuce duka ba su wuce haka ba. Kuma sai an yi converting inta dala sannan ta koma riyal, to inda ake samun matsalolin kenan. Amma in Allah ya da mu za mu yi kokari mu bi kadin tsarin aikin, akwai abubuwan da yake bai zama dole ba a rage magana gidaje ne mun ganna wasu kwangilan da ake ba su wasu abubuwa wanda duk bai zama wajibi ba a rage shi domin talaka ya samu sauki.
Daga iyaka batutuwan da zamu iya bace muku kenan cikin wannan shiri na manuniya, sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa na marafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya kamar dai yadda doka ta bada umarni, domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 952 ne su yi sallamar sakin kujerin da sai sun sauka ne wasu suke da sun sani. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da Jigawa, sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin talakawa da na shuwagabanni. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.